ജീവനെ പൂർണ്ണ അൽഹംദുലില്ലാഹി കരീമുൽ മന്നാൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി മലികുൽ ജബ്ബാർ അൽഹംദുലില്ലാഹി വാഹിദുൽ അഹദ് അൽഹംദുലില്ലാഹി الذي له كل الخلائق تصمد صلواته وسلامه على الحبيب المختار نبينا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa kullu dalalatin fi an-nar ya azana Allahu ajrana min an-nar. Bayan haka yan uwa musulmi da muke hallare a cikin wannan masallaci da ma waɗanda watakila suke sauraron muryoyin mu daga nesa, muna isar da sakon gaisuwa ta addinin Islama, sakon gaisuwa ta ƴan aljanna. Tahiyyatuhum yawmal qawlihi salam wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya wa mahaliccin mu Allah mai kowa mai komai da ya hukunta maka kasance rayayyu a wannan safiya ta Alkamis wacce take yau tara ga lissafin Ramadan. Hijira ce yan halitta farin jakara annabin Allah, annabin rahma, manzon Allah, manzon tsira sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1447 wanda yake daidai da yau 26 ga lissafin Fabrairu kalandar yan albashi shekara ta 2026. Kuma kamar yadda muka saba, mukan zauna a daidai irin wannan lokaci na bayan sallar asuba, ba dan komai ba sai dan ƙara nema wa kanmu afuwa da gafara Ubangiji da kuma neman tabarruki a cikin wannan wata mai alfarma da yake wata ne na Alkur'ani, ta hanyar yin tafsirin Alkur'ani mai girma wanda baya wuce minti 30 zuwa 35 a kullum. Muna addu'a Allah madaukakin sarki ba mu ikon fadan daidai da kuma yi kaiki da daidai har lokacin da numfashin mu zai kare. In za mu iya tunawa, a jiya mun gama aya mai lamba ta 19 haka ne ko 20? Aya mai lamba ta 19. Ta yadda yau za mu tashi akan aya mai lamba ta 20 zuwa ga yadda Allah madaukakin sarki hukunta ma iya kaiwa a yau. Allah madaukakin sarki sai ya ce:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن هاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم. فإن أسلموا فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.
الله يسعدك على الخير. Ubangiji madaukakin sarki yace fa in hajjuka, idan suka zo suna neman yin jayayya da kai, suna hujjatayya da kai, fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani, ce da su ni na miƙa wuyana ga Allah madaukakin sarki da duk wani masoyi na wanda ya bi tafarkin da nake kai. Wa qul lil ladzina utul kitaba, sai ka faɗa kuma waɗanda aka bai wa littafi gabanin kai, wal ummiyin, da ummiyai da ka fito a cikin su, aslamtum, shin kuma za ku miƙa wuya wa Allah? Fa in aslamu, idan suka musulunta suka miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki, fa kadihi tadawu, to haƙiƙa sun shirya. Wa in tawallau, idan kuma suka juya baya, fa innama alaikal balagh, to kai fa dama ba komai bane akan ka, face isarwa kuma ka isar, ka sauke naka nauyi. Wallahu basirun bil ibad, haqiqa Allah ne lura ne game da abin da bayansa suke aikatawa. Wannan aya mai albarka abin da take nuna mana shi ne salo da hikimomi na kira zuwa ga bin tafarkin tsira, tafarkin musulunci. Ubangiji madaukakin sarki ya gaya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul an'am, cewa qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce ka fada musu, qul, ka fada inna salati, sallata, wa nusuki, da yankana, wa mahayayi da rayuwa ta gaba da wa mati da mutuwa ta lillahi rabbil alamin ga Allah madaukakin sarki suke ubangijin halittu la sharika la Allah ba shi abokin tarayya a cikin abin da na lissafa wa bizalika umirtu da haka aka umarce ni wa ana awwalul muslimi kuma ni ne farkon wanda ya mika wuya na wannan al'umma bi ma'ana ni ne farkon wanda ya mika wuya da dungurun duk wani abin da Allah madaukakin sarki ya daura na doka to ni ne farkon wanda ya fara aiwatarwa an tambayi ummuna Aisha ummul mu'minin kaifa kana khulqu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ne ne halaye da dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saki saboda idan ka biye tambayan maza su halayen annabi da waje suka sai amma yanzu wanda zai fada mana halayen annabi na cikin gida mu'amalarsa da mata to babu wanda suka san wannan kuma sai matansa to dan haka suna so su hada ilimin duka biyu ilimin da suka sani na rayuwar annabi da sahabbai a waje da kuma ilimin rayuwar manzon Allah a cikin gida tare da iyalansa ya yake shin yana irin abin da muke yi ne kamar take fuska kamar fuskar shanu matarka ba ku ayi raha da ita ba a wasa da dariya sai dai kawai ka shigo ka ce tashi me ko sai ka ce aje gidan soja ai ko gidan soja a lokacin suna barkwanci to dan haka da aka tambaye ta sai ta ce kana kulkuhu alquran halaye da dabi'un manzon Allah alqurani ne bi ma'ana in kana so ka san wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda yake rayuwa ka je ka karanta tun daga fatiha har minal jinnati wan nas da zaran ka karanta alqurani zaka fahimci ina ne ko kuma menene wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam yaya halayensa suke yaya dabi'unsa suke ta yadda abinda take nufi shine duk wani umarni da Allah ya ce ayi abu kaza to annabi baya umartar mutane da su yi face ya kasance shine farkon wanda zai fara aikatawa haka duk wani hani duk abin da kaji annabi ya ce kar ayi to shine farkon wanda ya fara hana kansa sallallahu alaihi wasallam lura da wannan asari na karantarwa na da'awa annabi sallallahu alaihi wasallam ba turo shi ba motsi yan kabilu kadan kamar yadda annabawa da suka rigaye shi zaka samu kowa an tura shi ne wa yan sararin mutane gurgudan yadda bukata ta kama haka za tura musu annabi guda daya ya musu wa'azi amma shi manzon Allah da Allah ya tashi turo shi sai ya turo shi duniya gaba daya wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nazira to lura da wannan shi yasa anan ubangiji madaukakin sarki yake ce masa ka fada wa kul lil ladina utul kitaba ka fada mu wanda aka baiwa littafi gabanin kai sune yahudu da kuma nasara wal ummiyina da ummiyai sune mutanen da ya rayu a cikin su qurayshawa da sauran kabilun larabawa da suke zaune a makka da kewaye tunda shi manzon Allah ya fito ne a cikin ummiyai kuma shi ma annabin da kansa ummi din Allah madaukakin sarki haka ya kira shi in ka je ka karanta suratul juma'a zaka tarar da wannan wallazi ba'atha filmi fil ummiyina Allah ya saka da alheri rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma ummiyai ne shi ma annabin ummi haka suratul a'raf haka ta fada allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyil ummi allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar har zuwa ƙarshen aya dan haka dai manzon Allah ummi ne kuma ya fito a cikin ummiyai sai Allah madaukakin sarki ya gwama masa cewa ai duk duniya din mabiyansa ne saboda haka yayi wa'azi wa kowa da kowa shi yasa Allah yake cewa ka gaya musu kul ya ahlal kitabi ya ku wadanda aka baiwa littafi ta'alu kutahu ila kalmatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qulu ashhadu bi anna muslimuna bi ma'ana in ka dauki wannan aya da muka karanta a yanzu wa kullil ladzina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum a can sai Allah madaukakin sarki ce ka gaya musu ta'ala wa kutahu kutahu ila kalmatin sawa zuwa ga kalma da take madaidaiciya bainana wa bainakum da zata daidaita tsakanin mu da ku zama abu guda daya mecece kalman Abdullah dan Abbas yace kalmatus sawa ita ce la ilaha illallah yawa in dai kun yadda da la ilaha illallah to ku taho mu tafi tare akan wannan tafarki ta yadda babu bambanci tsakanin balarabe ko kuma wanda ba balarabe ba babu bambanci tsakanin talaka ko kome kudi babu bambanci tsakanin mai mulki da ko mabi in an zo an faɗi la ilaha illallah to lalle kowa da kowa zama bai daya abin da yake bambanta mu bayan la ilaha illallah shine karfin takawa da ikhlasi da yake cikin zukatan kowanne daya daga cikin mu. Yayin da idan muna zaune wanda yake kowa takawa a cikin mu wanda kuma wannan gaibu ne, gaibu ne a cikin zuciya ne, zunzurutun karfin takawa a zuciya ne, saboda ba mamaki wanda zaka ganshi a riga daga sama har ƙasa mutumin kirki. Amma fa inda harka ta kudi za ta hado ku, daga nan zaka rena masa wayo. Inda harka ta cinikayya za ta hada ku, anan zaka rena masa wayo. Inda harka ta makwabtaka za ta hada ku, ko kuma wata sabga ta hada ku a ce akwai mata a ciki, to daga nan zaka gane wannan din fa fankan fayo sunan wani abu. To saboda haka takawa wata aba ce da Allah madaukakin sarki kadai ya san wane ne fi kowa takawa a cikin al'umma. Shi yasa ya ce inna akramakum inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Saboda haka a can da Allah ya ce munzan Allah ya kira ahlul kitab ila kalmatis sawa, sai ya ce za ta dare ta tsakanin mu da ku ta yadda za mu zama daidai, mun zama musulmi gaba daya. Amma ita kalma abin da take kira shine Allah na'budu illallah, kada mu bauta wa kowa sai Allah, wala yattaki wala nattaki zaba wala yattaki zabaduna ba'dan arbaban min dunillah, kada sashin ya rike sashi a matsayin iyayen giji ko ma bayan Allah. Idan da su juya baya fa in tawallu fa qul ashhadu bi anna muslimuna, anan kuma sai Allah madaukakin sarki da yazo rufe bayanin sai yace fa in aslamu fa qad ihtadaw wa in tawallu in sun juya baya fa innama alayka alaykal balagh, to kai fa abin da yake a kanka shine isarwa. Kuma a wurin isarwar nan manzon Allah yayi kokari, ba dare ba rana ba hunturu ba lokacin basara, manzon Allah yana bin su anguwa anguwa, kasuwa kasuwa, haka ya dinga bi yattabi'un fi aswaqihim, yana bin su har wurin cin kasuwa sallallahu alaihi wasallam, inda dai wurin taron jama'a suke manzon Allah shi kuma a can yake karkata, saboda yana takwada in kowa ya zama mai imani, kowa ya zama musulmi domin a gudu tare asira tare a kuma shiga aljanna tare. Amma duk da haka sai aka waye gari hatta a cikin gidansu akwai wanda ba sa kaunansa, kaman wa kaman Abu Lahab bin Abdul Muttalib wanda baffan sa, in manzon Allah ya fita wa'azi ta nan shi ma sai ya bi bayan manzon Allah, ba wai yana bin sa bane a cikin tawagansa, a'a yana can daga nesa, in manzon Allah ya gama wa'azi ma wadannan rukunin mutane in ya shura gaba zai je gare mu wa'azi mu shi kuma sai ya zo wannan majalisa da annabi ya bari, ce dan dan uwana ya zo muku ko su ce ni ya ce muku abin nasa da wai Allah ya koshi ko eh, to kariya yake ni ma ban yi imani da shi ba, ba wannan bakin mungu eh Abu Lahab kenan. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya tsine masa bayan bakar magana da ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kana ai koya ne ne akwai kara na ciwon danka ne, ai muna kallo masu laifi ma suna aikata laifi a matsayin zunubi, zunubin da kowa ya sani a idan mutane zunubi ne. Amma an je wurin yan sanda ko aka je kotu, sai dangi su zo su tattare a hana, a tattare a tattare a hana, wannan sai baka mamaki. Wani alƙali da ya taba zama a garin nan ana ce masa alƙali Ja'far, wata rana muna tadi da shi yake ce mun dan bandin kunnan tana ba ni mamaki, masa Allah alƙali ya ce mun eh, ce saboda masu laifi za su yi laifi gashi nan karara wanda babu wahalarwa a fuskan shari'a a matsayin mu na wanda aka ba mu ilimin lura da kuma kulawa da yanke hukunci. Kana kallon abin kaga kararan mutun yayi laifi amma sai kaga manjan gari sun zo suna ta kokarin shiga, akwai abin takeici. Kuma wannan abin shine yake kawo mutane koma baya, ba shakka matukan za a yi laifi a kuma kasa hukunta mai laifin, saboda kawai shi dan suwane ne, kuma koda ba dan suwane bane da wasu baba a baya, yadda koya ya za a yi za a zuwa tattare a hana zartar da hukunci a kansa, to kaga an bude kafan barna kenan, an bude kafan barna. Allah madaukakin sarki ya kare. Saboda haka idan za a mika wuya musulunci, musulunci ana yin sa ne gaba ɗaya, ba a yi rara gefe. Ya ayyuhal ladzina amanu dukum fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwati shaytan, in za mu shiga musulunci mu shige shi gaba ɗaya, kada mu biye wa takun shaytan ta yadda shaitan zai kai mu a ya baro. Wallahu basirun bil ibad, dan haka Allah madaukakin sarki mai gani ne game da abin da bayinsa suke aikatawa. Shi ko manzo ba shi da wani abu na daurawa mutane takunkumi ya jasu da karfi akan turban shari'a, illa iyaka zai fada musu ne abinda Allah madaukakin sarki ya daura masa nauyin ya isa kamar yadda ɗaya daga cikin malaman arewacin Najeriya Hausawa wata a wani baiti da yake cewa mu dai hakkin mu gaya muku ko ku karba ko ku idariya dariyan ku ta zan kuka gaba da nadaman bikin gaskiya wato kawai shi malami ko shi mai wa'azi ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam aikin sa shine ya isar da sakon amma daukan sakon a aiki da shi wannan kuma ya rage wa masu sauraro in mutun ya ga dama ya dauka in ya ga dama kuma yayi watsi da shi fa man sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin imani da duk abin da ake gaya mana na gaskiya ya ba mu kuma ikon aiki da shi a gaba sai Allah ya ce sarki yace innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi lalle wadanda suke kafircewa ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqqin suke kashe annabawa haka kawai bas taka musu balle su zubar musu wa yaqtuluna ladhina ya'muruna bil qisti minan nas kuma suka koma suna kashe magada annabawa masu umarni da ay adalci daga cikin sauran daidaikun jama'a Allah yace masu yin irin wannan danyen aiki وبشرهم بعذاب اليم كيموسو البشير da cewa ba za su hadu da azaba wato mai radadin gaske ulaiikal lazina habitat a'maluhum masu yin irin wannan aika aika sune waɗanda ayyukansu suka ruguje fi duniya walakira a rayuwar duniya da kuma ta lahira wama lahum min nasirin sannan ba su da mai taimakon su a ranar lahira idan mun ji wanda waɗannan ayoyi guda biyu ayoyi ne da suke ishara akan munin aiki da kuma kazamin tunani da wasu daga cikin mutane suke yi wa masu gaya musu gaskiya dan dama shi dan adam kamar yadda malamai suke faɗa al-insan aduwwul lima jahila shi dan adam kullun yana gaba ne da abin da bai da ilimi a kansa wanda sai daga baya in ya fahimci ilimin abin sai ya gane yayi wauta yayi sakarci ba shakka annabawa da dama an kashe su kamar da Allah madaukakin sarki ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ka'ayyin min nabiyyin qutil annabawa nawa aka kashe inji Allah madaukakin sarki nan ya nabi manzon Allah da sabon sa hakuri ta yadda bayan an kashe annabin mabiyan sa fa ma wahanu lima asabun fi sabilillahi wa madda'ufu wa mastakalu basirauni ba wasi ka sa gwiwa ba sai suka ma ƙara jajircewa domin daukaka kalman Allah to amma abin ya tabbata cewa musamman bani yahudu wato bani isra'ila kenan sun yi aika aika na halaka annabawa malamai suke cewa musamman ka dauki tafsirin al-imam at-tabari al-imam abi ja'far imam al-mufassirin ibn jarir at-tabari yace wannan aya bayanin cewa ana kashe allazina ya'muruna bil qisti minan nas bayan ma ba annabi wanda ke dangata ne a fadan Allah madaukakin sarki shi wannan babu shakka yana daga cikin manyan abin da yake nuni da cewa mutane ba sa son gaskiya annabi ya zo da gaskiya ne ba kuma yana yi bane dan a bashi wani albashi ba yana yi bane dan a biya shi ko dan a bashi tukuici illa iyaka yana isarwa ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya daura masa sai ya ce to wannan alama ce da take nuna ba shakka asalin kin gaskiya shine batarul haqq wa gamdin nas batarul haqq wa gamdin nas kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da yake nufi da girman kai da dagawa shine kyaman gaskiya da kuma cutar da al'umma masu yin gaskiya din to wa cutarwa ba kaga hallaka su ma ake hallakawan kuwa akwai ruwayan hadisi wanda ibn abi hatim ya rawaito abi ubaida bin jarrah ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manya wato Khalid bin Jarraha yace annabi sallallahu alaihi wasallam muna tare da shi wata rana sai nace masa ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ashadda ashaddu azaban yawmal qiyama, manzon Allah a ranar alkiyama wanne ne daga cikin mutane yafi sananin azaba? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada baki yake ce masa, rajulun qatala nabiyyan aw man amara bil ma'ruf, duwan wanda ya kashe annabi, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ya kashe wanda yake umarni da kyakkyawan aiki, wa naha anil munkari, han yake yin hanya kan mummuna, ba shakka wannan shi yake kira da wanda ya shiga uku a ranar alkiyama, azaba sa ta musamman ce. Thumma tala qawluhu ta'ala, sai manzo Allah da kansa ya karanta wannan aya, innal ladzina yakfuruna bi ayati llahi, zuwa karshe. Kaman dai manzo Allah yana fassara wannan aya wa Abu Ubaida Khalid bin Jarrah, manzo Allah bayan ya karanta sai ya ce masa, ya Abu Ubaida, yace ya kai Abu Ubaida, qutilat banu Isra'il, Yahudawa matsiyata ƴan bani Isra'ila sun kashe, salasatun wa arba'ina nabiyyan, sun kashe annabawa 43 da hantsi a rana guda, fi yawmin wahid, a rana guda ne Annabi sallallahu alaihi wasallam sun kashe annabawa 43 a rana guda. Sai aka samu wasu mutum 100 suka tashi akan fada da wannan abin da aka yi, suna musu wa'azi, su ma sai aka bi su da yamma aka kashe su. Kenan a yini guda an kashe suwa, an kashe annabawa da malamai guda 143 a rana ɗaya tak, wanda wannan yake nuna maka ta'addanci da ta'annuti da wuce gona da iri da dagawa irin na bani Yahudu. Shi yasa dan kaga suna kashe Falasɗinawa yanzu kisan kaman kai ne kaje ka samu sauro a wani lungu na gidanka, ka sayo shelters ko fiya-fiya, ka fesa masa da kulle daga baya, ka sharo gawakinsu kaman yayi, ka zubar, kaman haka suke kashe Falasɗinawa. Mutum yana kwance a cikin gida kawai, sai dai kuji creda ta zo tana jijjige gidan tana baje shi, mutane suna ciki a busa gida akan su saboda sun surutu da shin imani, ko kuma a yitar ruwan bama ba mai a mutanen da basu da koda allura da nufin su kare kansu. Wannan dabi'a ce da ma na kakanninsu a can baya. To mutumin da yake kashe ba annabi, ai kaga ba za ka yi mamaki ba, da ya kashe ordinary mutane irin wannan halinsu ne, bakin halinsu ne, ƴan ta'adda ne, daban a cikin jininsu haka wannan ta'addanci ne. Yahudu a cikin suratul Isra'i Allah madaukakin sarki ya mana bayani, yace wa qadaina ila bani Isra'ila fil kitabi, mun hukunta cewa wa ƴan bani Isra'ila, la tufsiduna fil ardi marratayn, za ku yi ta'addanci, za ku yi barna a bayan kasa har sau biyu. Fa iza jaa wa'du ulahuma, idan lokacin barnan ku na farko tayi, ba'atna alaykum ibadan lana, za mu tayar muku da wasu bayi daga cikin bayinmu, uli ba'sin shadidin, masu kaushin hali, masu tsanantawa, babu tausayi a kanku. Uli ba'sin shadidin fajasu kilalad diyar, matsananta ne, za su kashe ku, mummunan kisa, inji Allah madaukakin sarki. Thumma radadna lakumul karrata alaihim, sannan za mu ba ku dama ku mai da martani, al karra ay al quwwa, za mu ba ku karfi wanda za ku koma ku mai da martani a kansu, in kuma mai da martani za ku iya yin nasara, ku fatattake su a sake dawa. Sai Allah ya ce, fa iza jaa wa'dul akhirati, amma idan lokacin barnan naku ta biyu ta yi, fa iza jaa wa'dul akhirati liyasubu wujuhakum وليدخل المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا. ونجي مدوكاكين سركي يتي idan lokacin barnan ku na biyu yayi, to anan kuma idan wasu suka taso za su yi muku ta'annuti, za su shiga har masallacin al-aqsa na birnin Qudus, za su bi kowanne lungu da saku har karkashin gado, kuma tun ya buya za su zagulo shi sai sun hallaka shi. وليتبروا ما علوا تتبيرا, اي وليدمروا ما علوا تدميرا, za su tambare kome kamar yadda Yahudawan suka zo suke wa ƴan Falasɗinawa yanzu, wato kamar abin da aka yi musu ne a baya. Ai mun sani a tarihin duniya, kafin dan shugaban turawan Nazi na Jamus ya zo yi musu kisan mummuke, kisan kare dangi a baya, ta kiransu Bukta Nasar, sun zo sun musu wannan barnan da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul Isra'i. amma bayan wadancan zamunna sun shudi an samu wani daga cikin matasan Larabawa da ake kiransa Salahuddin al-Ayubi shi ma musu irin wannan kisa ya hallaka Yahudawa bila adadi sannan an samu shi Adolf Hitler wanda bature ne arni dan Jamus kware arni ne baya sallah amma yace shi ya iya lissafin sa shine idan Yahudawa suna rayuwa a duniyar nan to duniya ba za ta zama lafiya ba yace saboda haka ai tambayan sa ma akai kana ta kashe su kana ta kashe su sai yace eh bai kamata ka kashe su duka ba saboda in har na kashe su duka saka kare za a bata min suna na a baya a tarihi to amma yadda zan yi shine zan rage wasu sai da wanda na rage za su yi aika aikar da za a tuno a ce eh ashe fa Hitler yana da gaskiya gare da ya kakkashe su domin da sun fi wannan adadi yan kadan din da yanzu suke wannan ta'ammuci wa Palestinawa to ina jin da duk yankin Middle East da sun shiga uku ah wa hadin suke bai yanzu ba su takalo wannan su takalo wancan sun takalo Iran Allah ya sa Iran din daman da ke tun a shekaru aru baya kamar shekaru 2000 da suka wuce Iran da Rome su ne manya-manya super powers na duniya to dan haka su suna da fasaha da ke rike ne sun kera makamin da daga nan zaka iya harbo bulkacuwa da idani dan haka daga nesa suke harbowa su ma nesa suke tare makamin da aka harbo kuma su ne da martani wannan ya jawo suna ji suna kallo dole suka nemi ayi abin da ake cewa ceasefire aka dakatar da yakin da suke a tsakanin su amma inda sun samu laushi ne kamar yadda suka hada baki wa Saddam Hussein suka halaka shi suka tarwatsa gasan Iraq to da tabbas ita ma Iraq din haka zasu mai da ita to amma da ke Allah ba zalimin bawansa bane sai dai bawai zalunci kansa sai ya zamo su da kansu suke kuka wanda hatta ita uwar gijiyar nasu America ta yi yunkurin kawo hare-hare a kwanan nan kafin fara azumi wa Iran din akwai wani jirgin su da suke kira Abraham Lincoln wanda jirgi ne guda daya na ruwa amma yana daukan jiragen yaki manya-manya sama da guda ɗari a kansa an shirya sojoji za su taho shine sai shugaban tsaron Iran din ya gaya musu yace mun san jirgin ku Abraham Lincoln ya taso yana dauke da jirage guda kaza da makarin kaza wato an yi masa overload a kansa sannan kura da makamai masu kaza-kaza a kansa sai abin ya ba su mamaki sai aka yi suna can shugaban tsaron Iran har yake gaya musu abubuwan da suka yi tanadi da adadin mutanen da suke cikin jirgin to wannan dalilin yasa ba kaddamar da wannan harin ba da suka yi yunkurin kaiwa wa wasu kasan Iran sai ya zama Allah ya takaita abu amma tabbas daga cikin farna da Yahudawa suke yi shine aika na kashe annabawa da kuma kashewan malamai babu kayar babu dalili saboda kawai in an lura malami yana yin wa'azin da yake ratsa zukatan mutane wa'azin da kowa kusan yana karba to don haka za a bi dukkanin wannan tudu wannan gangare a ga cewa an kawar da shi ko a nan Najeriya an kashe mana malamai misali in mun yi misali da Sheikh Jafar Mahmud Adam Sheikh Jafar din in ka duba na farko babu wani abin da yake na barazana na tsaro kullun aikin sa shine wa'azi kullun aikin sa shine karantarwa ina ka fito karatu ina zaka je karatu yana ta karantar da mutane haka kawai saboda fahimtar cewa ya san daka da wajen wasu abubuwa na makirci da yake kullawa har yin kungiyar baboku duk ya sani har aka yi aka kafa su to wannan an bar shi ci gaba da rayuwa fa zai tona mana asiri sai suka kawar da shi wanda har yanzu an kasa gane wane ne yake da hannu a cikin halaka shi a gwamnatin Kano din ne ta kashe shi saboda jajibiyar ransabe ne yake ce Allah ya kai mu gobe kashin tika tika tik lafazin da ya amfani da shi kenan Allah ya kai mu gobe za ku sha mamaki sai suka ce to ba za mu bari ka kai gobe ba suka halaka shi haka in ka dauki Sheikh Muhammad Awwal Adam Abu Abdurrahman Albani Zaria shi ma ya san sirrace-sirrace da dama na abubuwa da ake na makirci wanda wannan ya saka shi ma suka kawar da shi saboda ya riga da ya san daka da wajen abubuwan da ake yi dan haka to bari a kawar da shi to lalle idan aka ci gaba da kashewan malamai babu abin da kasa za ta samu face ci baya da kuma rashin wato yiwuwa da tabbatuwan dukkanin abin da yake na samun ci gaba zai biya ce za a samu wannan saboda an yi aika aika an taba jinin bayin Allah kuma ko su yin bani Isra'ila da Allah ya ba mu labari la tuksidna fil ardi marrataini ay kashi annabawa da suke yi da duba a ce ayi ne guda a kashi annabi ba fa ordinary dan adam ba guda 43 inji manzon Allah yana baiwa Abu Ubaida bin Jarrah labari mutumin a wutar waya manzon Allah yake cewa mutumin da yafi kowa samun fushi da azabin Allah ranar alkiyama shine man qatala nabiyyan man qatalahu nabiyyu aw qatala nabiyya shine wanda annabi yayi amfani da hannunsa ya kashe shi ko kuma shi ya kashe annabi wato duk wanda annabi ya kashe shi wannan ba zai samu rahman Allah ba haka nan duk wanda ya kashe ba annabi shi ma ya shiga uku babu shi babu rahman Allah to sai ka kamanta abin da waɗanda suke kashe malamai to su ma sun dosa no wato kushin Allah sun yi koyi da Yahudawa kamar yadda waɗannan ayoyi guda biyu suka nuna annal lazina yakfuruna bi ayati llahi masu kafircewa ayoyin Allah da sun tsaya a haka yanzu sun tsaya ne a iya takalan Allah waye katiluna nabiyina sai kuma suka koma suna kashe bayin Allah da basu ji ba su gani ba inda tsakanin su da Allah ne suke sabo akwai yiwuwan Allah zai iya yafe musu bi gairi haƙin ba tare da haƙi ba kaga zai biya a ce annabi ya ja wani haƙin da zai hukunta ai masa kisa zai yi biyan gaske waye katiluna allazina ya'muruna bil qist kuma suna kashe waɗanda suke umarni da ai adalci allazina ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar minan nas daga cikin mutane Allah ce ka musu bishara wa kai musu bishara da cewa suna da azaba mai radadin gaske me zai biyo baya Allah ya ce duk aikin da suka yi ya rushe ai kaga karshen lalacewa shine boka yana huce a cikin bukkansa sai ya ga wani cewa za ka yi shuhura kamar yadda ladan yake kola kiran sallah ko ina aje ka je kaka sa a ciro magogwar ladan ba wai ladan da aka sani ladan ordinary ba ka ji ai tarkon ladan din sai ya kira sallah yana gama kiran sallah kafin ya ce komai a shakure shi a yanke magogwar da kawo wai ya zamo abin da ya faɗa na ƙarshe shine kiran sallah ka duba iskanci na boka kuma wannan boka in ka je zai ce maka shi musulmi ko ba ma ke samu ma halali ma bini a wannan masallacin Allah ma ya kiyaye Allah ya kiyaye aiwa saboda haka suna nan suna ta'addancin su kawai ji ladan ya gama kiran sallah da ke Allah ya sa kwanan ladan ya gare bai auni ba da yake kuma abin ana kiran sa kuntan bauna kawai sai ji an shake shi an makure an saka wuka kawai an yaki tunda dama wancan din da shiri ya taho amma fa bai tsira ba kuma an kama shi shi yasa ba magana ta fito ya sa shi aka yi an ce ya ciro ba kogoran ladan da saran ya gaba kiran sallah to ladani me maka wai mutum wai dole shi sai ya yi shura yadda kolon ladan na kiran sallah yake kewaye ko ina da daddare ko da asuba ne shi ma wannan din da asuban suka je to kaga so suke har a daina kiran sallah ke ha to tunda har mutum zai zo ana kwantansa ko kuma za a fito kiran sallah a fito da kaman mutum biyar ake rako ladan ya zama ladan ba guda ɗaya bane bai fito ba in ba ka kuma nan gaba za a rasa masu kiran sallah ba musamman a birane Allah ya kiyaye to masu yin irin wannan aikin koda suna tunanin suna yin sallah Allah ya ce ulaiikal lazina habidat a'maluhum aikin da suka yi duka ya ruguje a duniya a nan gidan duniya walakira da kuma lahira wa malahum bin nasirin kuma wallahi ranar lahira babu wanda zai shiga cikin lamarinsu wa ma ya isa ya tunkari Allah bayan sun fusata Allah a duniya sun taba bayin Allah waɗanda Allah ya ambata cewa in ana lissafa masu jin tsoron sa ma a duniya to malamai suna su ne lamba daya su ne ma aka fi so a ce masu jin tsoron Allah din inna ma yakshallahu min ibadihi al ulama wanda ya kamata ya ce su ne masu tsoron Allah a duniya su ne malamai to kuma sai wani ya zo ya kashe masu tsoron Allah kaga ya jangolo wa kansa fushin ubangiji tabbas Allah ba zai kyale masu kashewan malamai ba ko babu yadda za a yi su samu nasara a rayuwar duniya hakan nan ma ranar lahira suna da azaba mai radadin gaske gashi za su tashi a tutan babu Allah madaukakin sarki ya kare mu ya kare mana imanin a gaba sai Allah ya ce
alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yad'una ila kitabillahi yaquma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun
ubangiji madaukakin sarki yace alam tara ilal lazina utu nasiban min alkitab baka ga ba inji Allah madaukakin sarki ga wadanda aka ba su wani bangare na littafi an ba su wani kaso na littafi yad'una ila kitabillahi liyahkuma bainahum ana kiran su su taho zuwa ga littafin Allah domin littafin Allah din yayi bayanin hukunce hukunce tsakanin su thumma yatawalla fariqun minhum sai kaga wasu daga cikin su suna bijirewa wahum mu'ridun suna masu bijirewa sun juye baya ba sa kaunin a gaya musu abinda Allah madaukakin sarki yace a fada ba sa yadda da hukunce hukuncen dake kumshi a cikin alqur'ani kuma wanda wannan yana daga cikin abin da yake kai masu hidin zuwa ga halaka shi yasa Allah ce zalika
ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون
الله يسعدك ذلك ubangiji madaukakin sarki yace zalika bi annahum qalu wannan zai faru ne saboda sun ce lan tamassana an-nar mude wuta ba za ta shafe mu ba illa ayyaman ma'dudat sai dai wasu kwanaki kididdigakku wa garrahum fi dinihim ma kanu yaftarun sai ya zama a tsarin gudanarwan addinin su ƙarairayi da suke girashi ya yaudare su ya kai su ya baro wanda waɗannan ayoyi abinda suke nufi shine duk wani wanda ya samu ilimi na littafi ba iya waɗanda suke masu rike da Tawra ko Injila ba ko Qur'ani mutun ya samu ilimin sa kaddara baka da ilimin fassaran izu daya amma sai dai kana da fassaran sura guda ko aya guda daya ba fassara ba kawai zaka iya yin sharhi kuma sharhi na ilimi saboda ka samu ilimin a gurin masu bada ilimi mabubbugan ilimi na gaske a gurin ulama ar-rabbaniyun sun karantar da kai to iya wannan ta ishe ka dalili wanda Allah zai yi tuhuman ka ranar alkiyama akai sai ya zama ko baka aiki da wannan ilimin to ka shiga uku shi yasa malamai da suke bayanin matsalul lazina humilit tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himari ko kamasalil himari yahmilu asfara bi isa masalil qaumil lazina kazzabu bi ayatillah wannan aya ta cikin suratul juma'a saka ce in ka dauko ta sai ka jingina ta wa masana addinin musulunci wanda ga sani ga shagala in ka so sai ka ce masalul lazina humilil qur'ana thumma lam yahmiluhu kamasalil himari yahmilu asfara misalin wanda zai zama yana da haddan alqur'ani ko wani bangare na alqur'ani kamar yadda nan Allah ya ce utu nasiban min alkitab an ba su wani kaso na sanin ilimin littafi da aka yi wahayin sa zuwa ga annabin da suka yi zamani da shi shine annabi Musa ko Isa ibn Maryam sai zama ba sa yin aiki da abin da yake ciki in ga zaka karanta masa aya ba karshe zai iya karanta maka ayan gaba da ita ko kuma ya karanta maka ayan bayan ta ce ayan bayan ta aya kaza ne da Allah ya ce kaza da kaza ayan gabanta ko kuma ya ma karasa maka ayan ko ya gyara maka salon yadda ka karanta yace ba ni dai kai ba kamar yadda wani ya zo yana rukiya mone aljini wani mutum da aljini ya kama sai mutumin sai bushe da dariya shi wanda ake rukiya sai ya tambaye shi me yasa kake tace ai ba dai ka karanta ba eh aljini ya gaya bai rukiya yace ba ni dai ka karanta ayan ba to kaga cikakken kankarin da yake tunda bai karanta ta daidai ba ko ba za ta yi amfani ba aljinin ne yake da riyawa mai rukiya kasa akwai masu shiga kawai su da ke rukiyan ta zama sana'a yawa ba karamin kudi suke da kan hancin mutane ba wannan abu ana yi sai ya ce 300 sai kuma kana ganin mutumin ka ba lafiya sai ka je ka sai kamo bijimi ka sayar ka kawo kudin ka ba su Allah ya sauka to saboda haka wanda aka bayo ilimi na littafi ko wani bangare na ilimin addini sai zama baya aiki da shi ba shakka ya shiga uku yawa amma nan ayan tana magana da yahudawa ne wanda kullun abinda ake magana shine al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab ana lura ne da meye fadin gamewan jimlan aya take nufi ba dan me ta sauko ba in ka tsaya sababin nuzul to shikenan hukunce hukunce da dama ba za a yi ba kenan yawa dan duya yau lazina amanu ba da mu ake ba kenan misali saboda asalin ayyuhal ladzina amanu sune sahabban manzon Allah sai kace wannan ai babu bane sahabban annabi ne ko kuma ana maganan kafirai kace wannan ai kafiran gure shawari kulli ayyuhal kafirun bo ai da su ake nufi ba da mu ba ba haka ake nufi ba Qur'ani gaba daya na duniya ne. Dan haka duk ayoyin da suka yi magana tsawatarwa ko hanya kan wani laifi to wannan abin ya shafi kowa da kowa da yake rayuwa a wannan duniya. Kuma hukuncin da aka yi ma waɗanda suke yan baya ko wanda ayan ta sauko a kansu daidai take a hukunta duk wani dan musulmi ko duk wani mai rayuwa a karkashin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har duniya ta tashi. Kuma nan ya kamata mu dasa aya sai in Allah ya kai mu gobe zamu ci gaba da yadda muka tsaya. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya sa duka bukatun da ya a cikin lada. Abinda muka kuskure ko muna addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta mana, ya cire fahimtar kurakuran a cikin zakatunmu, ya fahimtar da mu kurakuran, ya ba mu ikon gyara su. Akwai tambaya ko